أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آيو
yau 18 kenan ga watan yau 8 ga watan Ramadan hijira annab sallallahu alaihi wasallam ta 1431 wanda ta daidai da 18 ga watan 8 na shekara ta 2010 ta miladiya zamu ci gaba da darasin mu na tafsirin azumi a cikin wannan masallaci mai albarka Allah madaukakin sarki ya bamu fahimtar littafin sa ya bamu ikon aiki da shi ya sanya mu a cikin masu karanta shi haqqa tilawatihi zamu fara da amsa tambayoyi wannan dan uwa yake cewa idan mutum ba shi da lafiya kamar cutar alsa ba zai iya azumi ba to ciyarwa zai yi kuma idan bai da halin ciyarwar yan uwansa ne za su ciyar masa ina son karin bayani wanda yake da cutar alsa ba a hukunci akan ciyarwar zai koma ya zuwa ga ciyarwa ba zai iya yin azumi ba tunda cutar alsa tana warkewa hukuncin sa hukuncin mara lafiya ne dukkan azumin da ya sha saboda alsa ta hana shi yayin azumi zai yi lissafin su yayin da ya samu waraka daga wannan cuta ta sa ta alsa ta warke to zai rama gurgurdan ikon sa haka zai rinka ramawa idan kuma rai yayin halin sa ajali ya zo kafin ya gama ramawa to wannan haƙin magadan sa ne al-asiba al-asaba asibai wanda suke dauke dukiyar sa ba wanda suke karban dukiyar sa ba da farilla ba shine wato kamar ƴaƴan sa idan ba shi da ƴaƴa kamar mahaifinsa da ƴan uwansa wanda suka fito ciki daya ko wanda suke labbai ba wanda suke uwa daya ba ko kuma in ba shi da su to baffannin sa da ƴaƴan ƴan uwansa wannan su ne ake ce ma al-asaba to su za su rama saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata wa alaihi sawmun sama anhu waliyuhu wanda ya mutu akwai azumi a kansa to waliyansa sai su yi masa azumi sai su yi azumi a maimakon sa cutar da ake ciyarwa ake barin azumi shi tace ita ce cutar da likitoci suka yi hukunci akan cewa mutumin nan ba zai waraka daga gare ta ba zai kuma iya sake iya cin abinci ba kamar waɗansu irin yanayi na cututtukan alsa ai cututtukan kansa wanda za su samu mutum wanda babu zancen fatan waraka daga wannan cuta to shine wannan likitoci za su yi hukunci shi ma ko ba a daukan maganar likita guda daya sai an samu maganar likitoci guda biyu kuma wajen zaben likitan da zai yi hukunci ana neman adali musulmi na kirki wanda ya san aikin likitanci idan an rasa musulmi na kirki wanda ya san aikin likitanci sai a samu wanda ya san aikin likitanci amma wanda yake ba musulmi din ba amma wanda ake gani yana da aminci yana da tsoron Allah ba wanda yake wato mashayi ba wanda bai damu da wato ala amanar aikin nasa ba domin akwai kafirai waɗanda suke aiki suke sana'ar likitanci amma suna kiyaye amanar aikin nasu to in ba a samu musulmi ba wanda zai bada shaida bisa Allah to sai a samu irin waɗannan su ma a samu mutum biyu za a yi aiki da shaidar su a cikin wannan hali to idan mutum biyu suka yi shaida akan cewa wannan ba zai iya yin azumi ba to sai ya koma ya zuwa ga ciyarwa a kowace rana da zai sha azumin sai ya ciyar da miskini abin da zai ciye koshi a wato abincin da zai ciye koshi ba wai abincin ranar baki daya ba abincin karin kumallo abincin rana abincin dare a'a abinci guda daya wanda zai ciyar da shi ya kosar da shi shine waɗansu malamai suke kaddarawa da mudu biyu nisfu sa mudu biyu na abinci mudun nabi shine guda hudun sa yake yin sa'i as-sa'un nabawi sa'i na annabi shine daidai kwanan awan nan wanda ake ce mana na bogaji ko ake ce masa na bogaji tiya tsohon wannan kwanan dan mun auna shi da sa'i as-sa'in nabawi nazo da shi daga wajen masassaka waɗanda suke yi a kasar Saudiya muka auna shi dace da kwanan na bogaji shine sa'i guda daya to rabin sa shine abin da ake ciyarwa wajen wanda ba zai iya azumi ba haka zalika tsoho ko tsohuwa wanda ya zamanto ba su da ikon su yi azumi saboda girman shekaru to su ma wannan sai a rinka ciyarwa a maimakon su, amma wanda yake da rashin lafiyar alsa zai saurara ne har ya samu waraka, sannan sai ya zamanto kan cewar ya rama azumin. Idan ya zamanto har mutuwa ta zo masa bai riga ya samu waraka ba, idan mutuwa ta zo masa bai riga ya samu waraka ba, to a nan wajen mai hukunci a kansa. Idan ya zamanto mutuwa ta zo masa, wannan ya yi abin da yake wajibi a kansa. Allah maɗaukakin sarki ya bashi damar ya sha ya rama fi ayyamin ukhar, to kuma kafin wannan ayyamin ukhar din ya zo ya zamanto ajali ya zo, saboda haka wannan ya faɗa a kansa. Idan kuma ya zamanto hukunci bangare na biyu na tambayar sa, dai ce idan hukuncin ciyarwar ya kama shi bashi da ikon ya ciyar, to waye zai ciyar da shi? Wanda zai ciyar masa wanda ciyar da shi ya lizimce shi. Idan ya zamanto cewa wato talaka ne kuma saurayi ne, mustahabbi ne ga mahaifinsa ya ciyar da shi. In mahaifin nasa baya ciyar da shi, ƴan uwansa mustahabbi ne su ciyar da shi. Idan kuma ya zamanto yana da ƴaƴa amma ba shi da ikon ya ciyar da kansa, haƙƙin ƴaƴansa ne su ciyar da shi. To abinda ya rataya ga wanda zai ciyar da shi ya ciyar da shi, haka zalika ciyarwa a maimakon azumi shi ma ya lizimce shi, domin hukuncinsa kamar hukuncin ciyar da shi ne. Hukuncin yin wannan kafara ta rashin wato iya yin azumi kamar hukuncin cin abinci ne, shi ma ya lizimce wanda nauyin ciyar da shi yake a kansa, ya lizimce shi ya ciyar da shi. Na'am. Kowanne ka ciyar da dafaffe ya fi ka sai wake da shinkafa ka sayar, ko ka je ka sai abincin al'amir. Ba wai ina al'amir ba sun bani kuɗi bane ne musu kiran kasuwa, misali ne nake bayarwa. Shine dai wanda ka samu wato kamar plate wanda ya ake sayarwa 200, 150, 250, 300, ka sai ka ba mutum abincin da zai ci ciyar, in kai haka kai kafara. Na'am. Idan ya zamanto cewar yana da alsa mai zafi wadda yake inda ya zo ramawa za ta tashi, ba zai yi ba, zai sha a hasse lokacin da likitoci suka ce masa yanzu lafiyar ka ta kai za ka iya gwada azumi, ko suka bashi magani da za su ce masa ya sha lokacin da zai yi sahur sannan ya yi azumi din. Amma idan suka ce masa kada ya kuskure ya yi azumi, idan ya yi za ta tashi, to nan wajen bai halatta ya yi azumi ba, saboda Allah ta'ala ya ce wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, kada ku kashe kawukanku, Allah mai jin kai ne a gare ku. Sannan wannan yana kira ne kan wato masu waƙoƙin yabon begen Annabi sallallahu alaihi wasallam ai musu magana wajen kide-kide da suke yi. Wannan mun sha yin wannan magana a lokacin da muke karatun sira, haka zalika lokacin da ake karatun fiqhu, akan nuna kan cewa wannan keta mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hada shi da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana na al-ma'azif, wato kayan molo da kayan kida, a ce kuma da shi ne za a rinka ambaton manzon Allah salawatullahi wa salamu alai. Wannan yana daga cikin izgili da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da rashin bashi darajarsa, da rashin girmama shi, inda cancanta a girmama shi. Saboda haka wanda suke yin wannan, in suna bisa jahilci ne, su tuba, su san cewa abin su kuskure ne. In kuma suna yi da gangan ne, to Allah ya ishe su. Na'am. Duk yana daga cikin wannan. Wanda ya sayi wannan tamkar yayi ne, ya rawaja shi, wato ya ba mu abin yaduwa. Inda mutane ba sa saya din, kaga masu yi ba za su rinka yi ba, tunda ai kasuwanci aka mayar da shi yanzu, abin ya zamanto kasuwanci ne. Wannan yana neman addu'a ne daga ƴan uwa musulmi akan wani abu da ya same shi, kan Allah ya yaye masa. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye maka, ya yaye mu bayin Allah musulmi baki ɗaya. Wannan yace ya ji an ce idan mutum ya zauna a masallaci bayan sallar asuba ya yi zikiri har rana ta daga, idan ya yi sallar raka'a biyu za a bashi ladan hajji da umra. Tambaya a nan, idan ana kulla masallacin kafin wannan lokacin, mutum zai iya fitowa harabar masallacin ya yi zikirin da sallar a nan harabar? Idan ya yi haka ta yi, a zahirin lafazin hadisi shi ne cewa idan mutum ya zauna a cikin masallacin, wanda kuwa ya fita cikin haraba, haraba ba hukuncin masallaci ba ce. Haraba ba ta ɗaukar hukuncin masallaci, shi yasa sayyidina Umar da ya gina ta, idan mutane suna surutu sai ya ce su fita cikin haraba su, domin haraba ba ta ɗaukar hukuncin masallaci. Idan mutum ya zamanto cewa ya yi alwashin shiga cikin masallaci ya yi ibada, idan ya yi ta a cikin haraba, ibadar bai cika wannan alwashi nasa ba. saboda haka wannan hukunci ga wanda ya zauna a cikin masallaci ne, bal waɗansu daga cikin malamanmu Allah ya ƙara musu lafiya sun kasance suna shaddada suna tsanantawa ma suna cewa sai dai mutun ya zauna a inda yayi sallar, tunda lafazin hadisin shine cewa wanda yayi sallar asuba thumma qa'ada fi musallahu a wata riwaya thumma jalasa fi musallahu sannan ya zauna a wajen da yayi sallar, saboda haka suke cewa hatta ma wanda zai zo yayi sallar asuba sannan ya tashi daga wajen ya je ya dauko alqur'ani ya dawo nan wajen bai samu wannan ladan ba, sai dai ya sanya alqur'anin kusa da shi yanda ba zai tashi ba, tunda hadisin cewa yayi sannan ya zauna a wajen da yayi sallah wato bai tashi ba ya lizimci wannan wajen. To wanda suka duba zahirin lafazi wanda daga cikin malamanmu ne wanda suke da wannan fahimta kuma suka karfafa da dalilai masu karfi kuma zahirin lafazin hadisin yana karfafa abin da suka faɗa, amma sauran malamai suna cewa abin da ake nufi a cikin masallacin, tunda matsawar mutun yana cikin masallacin yana cikin sallah ne, matsawar mutun yana cikin masallacin, amma idan mutun ya riga ya fita ba zai samu wannan lada ba. To a cikin irin wannan hali yaya zai yi? Sai ne masallacin da ba a kullewa, tunda akwai masallacin da ba a kullewa bayan sallah asuba, kamar masallacin mu nan ba ma kulle shi bayan sallah asuba, sai ne masallacin da ba a kullewa in yana so ya samu wannan ladan. Idan kuma ba haka ba to sai ne mun ladan hajji da umran ta wata hanyar, ai akwai hajji da umra da ake samu ta hanyoyi da yawan gaske, sai ya bincika ya duba hadisai a cikin sunna zai gani. Wannan ma dai ɗan uwa ne yake neman addu'a kan Allah ya raba shi da larurar da take damun sa. Allah ya yi maka, Allah ya yi mana gabaki ɗaya dukkan larurar mu. Wannan yace idan mutum ya zo sallah kamar sallar isha sai ya samu raka'a biyun ƙarshe, to idan zai ci ko a bayyane zai yi ko a surce? Wannan tambayar mun sha amsa ta, amma don saboda wata kila wanda ba su ji ba, idan mutum ya zamanto cewa an ya samu wato ya zamanto masbuki ne an riga shi da waɗansu rakawoyi a cikin sallah, to yanda zai yi wajen rama sallar malamai sun saba. Abinda yake mafi rinjaye shine mazhabin jumhurin malamai kuma wanda aka rawaito daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali da Sayyidina Abdullahi dan Umar, cewa yayi gini a cikin ayyukan sallan amma ya rama karatu. Shine wato ya dauki farkon abinda ya samu na sallar ya dauke shine farkon sallar sa, kamar wanda yazo ya samu raka'a uku da raka'a ta hudu ta sallar isha sai ya dauki raka'a ta hudu din ta uku ita ce raka'arsa ta farko, raka'a ta uku ita ce raka'arsa ta biyu, saboda haka idan aka yi sallama raka'a biyu ne raka'a ta uku da ta hudu ne suka masa saura, sai ya tashi ya kawo raka'a ta uku, to amma zai rama karatu sai yayi karatun a bayyane, tunda ramuwar karatu yake yi a wajen ayyuka ginawa zai, sai ya karanta Fatiha da sura a bayyane, amma tunda raka'a ta uku ce ba zai zauna yayi tahiyya ba sai ya miƙe sannan ya zamanto raka'a ta hudu kenan, amma zai rama karatu sai yayi Fatiha da sura sannan sai yayi sallama. Wannan shine abin da aka rawaito daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma shine wanda ya shine mazhabar Imam Malik da Imam Shafi'i a wata riwaya, da kuma shine mazhaba a wajen Imam Ahmad ibn Hanbal. Malaman hadith su hanyar su tafi sauki, shine kan cewa mutum kawai ya dora akan ayyuka ya dora akan karatu, saboda haka idan aka yi sallama in ya tashi sai ya raka'a daya da Fatiha kawai a asirce, tunda ita ce raka'arsa ta uku, raka'a ta hudu ma yayi Fatiha a asirce ba da sura ba, ba zai rama karatu ba, ba kuma zai bayyana ba, sai ya dora kawai akan abin da ya rasa, wanda yake da wannan ita ce tafi sauki kuma tafi dacewa da kiyasi, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi wa ma fatakum fa atimmu, abin da ya kubce muku ku cika, wannan ita ce mazhabar ahlul hadith kamar Al-Muzani da Ibn al-Munzir da Ibn Khuzaimah da sauran malaman Shafi'iyya daga cikin malaman hadith, kuma tafi sauki ko ne mutum yayi shi yayi, amma in yan kana neman hujja wanda tafi karfin hujja ita ce ta farko wanda na ambata, domin an rawaito ta da isnadi ka Shams daga Abdullahi dan Umar da kuma Ali ibn Abi Talib, wannan kuwa kiyasi ne ya tabbatar da ita da fahimta ta lafazin magana Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma duk abin da yake ya samu tushe daga ayyukan magabata shine abin rinjayarwa, saboda haka mazhabar farko ita ce mafi rinjaye saboda karfin hujjarta, amma wadda tafi sauki ita ce ta biyu, duk wanda mutum yayi duk ɗaya ne. Akwai wata mazhabar wadda ke ta uku wadda ba ita ce mazhabar Imam Abu Hanifa, wanda suke cewa kawai mutum yayi ramuwa mutlaqan ba tare da yayi gini ba, amma ita tafi rauni a cikin dukkan maganganun malamai, duk wanda mutum yayi yayi daidai. Allah madaukakin sarki ya mana gamtakatar. Wannan yace mutum ne tafiya ta kama shi zuwa America, a cikin wannan wata na Ramadan, kuma baya so ya sha azumi saboda tafiyar, saboda tafiyar ba wanda za a iya shan wahala bace kasancewar muna gaban su da awa shida. Shin zaka sha ruwa tare da su ka ƙara awa shida akan yadda ka saba a gida? Eh to, na farko tukuna na so ne danyi gyara a cikin tambayar. Yayi ma kansa hukunci a cikin tambayar a cewar yayi niyyar ba zai sha azumi ba saboda tafiyar ba mai wahala bace. Ai ba wahala ce illar shan azumi a cikin tafiya ba, yin tafiyar ita ce, yin tafiyar ita ce illar da tasa ake shan azumi. Saboda haka in kana da, in kana tafiya a kana da halin, kana da damar ka sha azumi. Amma wanne ne yafi, ka sha azumin ko ku kai azumin a cikin tafiyar? Shine aka ce wanda yafi sauki a gare ka, wanda yafi rashin wahala a gare ka. Saboda haka idan ta wannan nahiyar ne yake faɗa to daidai ne. Amma tafiya ba ana kai, ba wai ana cewa in tafiya mai wahala bace ita ce zaka kare azumi, in mara wahala ce ba zaka sha azumi ba. Dukkan tafiya indai kai tafiya, indai ta wuce tafiyar kasuru zaka sha azumi, an halatta maka ka sha azumi. To wanda yake a cikin irin wannan hali, kama alal misali ya tashi daga nan, ya tashi daga nan karfe 5 ko karfe 4, yana tashi karfe 4 yamma yayi, yayin da ya tafiyar awa 4 kaga ya zamanto a inda ya tafi wajen karfe, yayin da ya tafiyar awa 3 karfe 7 tayi a inda ya tashi ko lokacin shan ruwa. To amma can wajen da zai je watakila sai ya je ya tarar su karfe 6 ne ma, yana tafiya yana ganin ranar, ranar tana da dadagowa, yana samun rana ne. Haka wanda yake tafiya yamma zai, to ya hukuncinsa zai kasance hukuncinsa na inda yake. Idan rana ta fadi da shi a sama, a lokacin da ta fadi shine zai sha azumi, ba zai yi lissafi da cewa a inda rana take, inda ake shan azumi yanzu an sha ruwa a Abuja ko a Kano ko a Lagos, saboda haka shi ma ya amfani da agogo ya sha ruwa. A hukuncin sa hukuncin inda yake ne, tunda Allah ta'ala cewa manzo Allah Allah ta'ala cewa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Ku cika azumi zuwa ga dare, a wajensa dare ya cika, dare bai cika ba tunda yana ganin rana, a wajensa dare bai cika ba. Kuma mun sani cewa rana wanda yake sama, idan yanzu kamar ka zo a jirgin sama zaka sauka a Kano karfe 7 saura minti 10 lokacin da ake shan ruwa, in kana sama 7 saura minti 10 rana bata fadi ba a sama, ba zaka sha azumi ba a lokacin. Duk da yake mutanen Kano su a lokacin suna shan azumi, gashi kana ta shawagi a Kano, amma saboda kana ganin rana, ranar ba za ta fadi ba sai wajen sai bayan tukuna an riga an gama shan ruwa a Kano da mintuna sosai, sai ya zama hukuncin ka hukuncin wanda rana ta fadi ne, tunda kana sama ne hukuncin mutanen sama zaka dauka. A nan wajen haka zaka yi ibadar ka. Saboda haka shi ma wanda ya tafi zai dauki hukuncin yanda inda rana take, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu kaida, idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabat ash-shams faqad aftara as-sa'id. Idan dare ya fuskanto daga nan, wato daga gabas, rana ta juya baya daga nan daga yamma, kuma rana ta bace, wato ghabat ash-shams shine wato rana ta bace, wato saman rana ya zamanto yana kasa ya riga ya rufe ba a ganin sa, to faqad aftara as-sa'id, lokacin nan mai azumi ya sha ruwa. Saboda haka sai lokacin zai sha ruwa. Wannan ita ce ka'idar da zaka dauka. Idan kuma ya zamanto cewar lokacin da kaje, sai ma da kaje ka sauka America sannan rana ta fadi, ya zamanto azuminka maimakon kai azumi, a wato awa 13 ko awa 14 kamar yadda kake yi a garinku, ya zamanto ka waye gari kana azumi awa 18 kai kace zaka yi azumi, Allah ya maka ruhsa kai kace zaka yi, ka dauki azima saboda haka kai azuminka awa 18 shi zaka yi. Na'am. Sai mu fara karatun mu insha Allah. Sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون وأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
الله تعالى يجي ويقولون طاعة منافقي سنة شوى الأمر رمو طاعة ني أغريك يا رسول الله با وانا أبو وانديكي كم فاتيبي يا أغريك wato shaida ne a su zo su shaida in sun zo gaban sa salawatullahi wa salamuhu alai sai su nuna kan cewa su sun yi mubaya'a suna nan akan da'a babu ma wani abu da za su fuskanci umarnin sa da shi face da'a fa idza barazu min indik amma idan suka fita daga wajenka ya rasulullah bayyata ta'ifatu minhum ghayra alladhi taqul wani bangare daga cikin su sai su bi dare suna kulla abinda sabanin abinda su suke fada a wajenka na cewa da'a suke yi wato in dare yayi sai su rinka kulle na kan yanda za su saba maka Allah ta'ala yace fa'arid anhum ka kauda kai gabarun su ka kauda kai daga gare su ma'ana kada kai musu ukuba da abinda Allah ya sanar da kai na cewa ga abinda suke yi ka san batinin su abinda suka boye ka kauda kai kada kai musu hukunci da abinda ka sani wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah akan abinda suke yi maka na nuna maka kan cewa suna tare da kai nan ku suna shirin su saba maka ka dogara ga Allah Allah shine zai maka maganin su wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zamanto mai bada kariya wato mai isar maka dukkan al'amarinka wannan dabi'ar munafikai ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda basu yadda da basu imani akan matsayin sa na annabci ba biyayya ta su a baki ce kawai ba a zuci ba saboda haka idan suka zo sai su faɗi irin abinda mu'minai suke faɗa sami'na wa ata'na al'amarin muta'a ne amma kuma idan suka zamanto suka kebanta da kawukan kansu bayyata ta'ifa at-tabyit shine yin abu cikin dare a boye daga nan ne aka samu tabyitun niyya ana ce ma mai yin azumi yayi niyya cikin dare ma'ana ya sanya niyyar azuminsa a cikin dare to duk abin da aka yi shi da dare ana ce masa at-tabyit Allah ta'ala yace bayyata ta'ifatun minhum sai wani bangare daga cikin su sai su bi dare suna kulle ghayra alladhi taqul sabanin abin da suka zo suke gaya maka taqulu dinnan ai taqulu tilka ta'ifa a wani tafsirin ghayra alladhi taqul sabanin abin da ka gaya musu wato idan ka umarce su da abu sai su ce mun ji mun bi idan dare yayi kuwa sai su yi kulle yanda za su saba wannan umarnin saboda haka idan kai ka sakankance wato yayin da shugaban musulmi ya sakankance akan cewa gashi ai ya bada umarni ga mabiya za a aiwatar da umarni su kuma cikin dare su shugabannin sun je suna shirya yanda za a saba wannan umarni din ne at-ta'ifa da ake nufi su ne shugabanni amma gabaki ɗayan su da shugabannin da mabiya su ne za su zo su ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun bi umarninka ya rasulullah al'amarin mu ba komai bane face da'a amma wanda suke shirye yanda za a yi saban shugabanni ne tunda su mabiya saboda wato raunin hankalin su sun yadda a ja su a cikin bata amma waɗanda suke manyan shaydanin su ne ta'ifar da Allah ta'ala yake ba da labarin su to Allah ta'ala ya ce wallahu yaktubu ma yubayyitun Allah yana rubuta abinda suke kullawa a cikin dare, abinda suke ganin kan cewa ba wanda ya sani, to duk Allah madaukakin sarki yana rubutawa. Kuma Allah yana sanar da tunda ya rubuta shi, wannan ya nuna na farko Allah ya san shi, na biyu Allah zai musu hisabi akan wannan, na uku Allah mai sanar da manzansa wannan abin. Saboda haka Allah ya sai ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya sani, amma duk da sanin sa salawatullahi wa salamu alai, sai Allah ta'ala ya ce fa'arid anhum, ka kauda kai ga barin su, kawar da kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gare su. Ɗayan ma'anar biyu ne, imma wato kada ka hukunta su da abinda Allah ya sanar da kai na batsinin su, kace zaka yi musu sakayya akan mummunan shirin da suke yi tunda basu bayyana ba, ka kyale su a haka. Ma'ana ta biyu kuma fa'arid anhum, ka kauda kai ga barin su, wato kada su samu fuska a wajenka, kamar yanda kake bada, kake shimfida, kake wato bushasha da murmushi da kyakkyawar karba ga muminai, su idan sun zo wayannan munafikan, tunda Allah ya tona, Allah ya sanar da ku, Allah ya sanar da kai mummunan nufin su da mummunan abin da suke akai da munafuncin su, to kada ka sake tare da su, kada kai musu bushasha, ka kauda kai ga barin su. To amma a sanin mu ma'anar ta farko tafi, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya canza musu janibi, baya canza ma munafikai dabi'a su, amma ya riga ya san su, kamar yanda aka sifanta shi a cikin dabi'ar sa salawatullahi wa salamu alai, ya kasance yana kare kansa daga sharrin masharranta ba tare da ya canza musu hali, ba tare da ya canza musu fuska ba, ba tare da ya canza musu fuska ba, ya san cewa wayannan makiyan addini ne, amma sai ba zai taba nuna musu kan cewa ya san wannan ba, sai su in yaso duk abin da za su je su yi su rinka daukan kan cewa ba a san da su ba. Nan ku Allah madaukakin sarki duk ya bayyana masa, har sai tukuna lokaci ya zo wanda zai bayyana musu, ko alqur'ani ya zo wanda zai tona musu asiri, sai ya zamanto kan cewa asirin su ya tono, kamar dai a nan wajen tunda suna yi ne ba su san cewa wani ya sani ba, tunda sai ya suya su, sai an duba an gani yaya kowa ya san na gefen sa, yaya kowa ya sani, duk mu ne in suka faɗa kaga sun san kan cewa asirin su a rufe. To sai gashi alqur'ani ya sauko yana tona musu asiri, shine wallahu yaktubu ma yubayitun. To sai aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo da kai daga gare su, ya dogara ga Allah, ya dogara ga Allah, Allah ya isan masa a wakil, wato mai kare masa al'amarinsa, mai kula da sha'aninsa, ya dogara gare shi akan wanda zai miƙa al'amarinsa ya je ya baccin sa, ya san kan cewa akwai wanda zai kula da al'amarin, Allah shine wannan. Allah ta'ala ya ce wa tawakkal 'alal hayyil ladhi la yamut, ka dogara akan wannan rayayyen wanda baya mutuwa, wanda duk abin da ake yi akan idansa a cikin jin sai ake jalla wa ala. Wato tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin sifofin imani, yana daga cikin sifofin imani na gaske, domin ba wanda zai dogara ga Allah sai wanda yake da cikakken sani ga Allah da kuma cikakken aminci da Allah kan cewa Allah ya isar masa din, ya yadda kan Allah ya isar masa. Tunda ma'anar tawakkali ga Allah ba wai shine kada kai riko da al-asbab ba, a'a, kai riko da asbab, ka bi hanyoyin samun nasara, ka bi hanyoyin kare kanka, amma kada ka dogara ga dabararka, kada ka dogara ga tanadinka, kada ka dogara ga iyawarka, ka dogara ga Allah, ka san cewar iyawar Allah ita ce za ta tabbatar maka da samun nasara. Sannan bayan Allah ya bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halin waɗannan, ya kuma gaya masa kan cewa ya kauda kai a gare su, wanda a cikin wannan akwai tarbiya a gare mu dangane da waɗanda suke ma addini zagon ƙasa, wanda suke shiga burtu ga addinin musulunci, su bayyana cewa suna tare da addinin musulunci, amma kuma su ne ma addinin musulunci zagon ƙasa. Idan Allah madaukakin sarki ya tona musu asiri, to a kauda kai ga barin su, kada wace za a ɗauki hukunci a kansu, domin wannan zai raunana ƙarfin musulmi. Da za ka je ka shagalta da su kana maganin su, ga kuma makiya suna can, sai a ce ga su can suna ta faɗa tsakanin su, sai a san yadda za a yi da ƙara girmama baraka da da kawo mushkila ta cikin gida. Amma ya zamanto kan cewa ka kauda su, ka kauda kai daga gare su, ka nuna kan cewa tunda dai sun bayyana a zahiri suna tare, a tafi a haka din, amma kai tana, amma ka hada su da Allah, ka dogara ga Allah kan kada wato cutar da suke yi ta zo ta raunana addinin musulunci, to sai ya sa ka samu damar fuskantar barazanar waje. To haka ya kamata a cikin wannan akwai tarbiya ga musulmi kan yadda zamu da wanda suke, wato wanda suke ma musulunci zagon ƙasa, alhali suna bayyana kan cewa suna tare da musulmi. To sannan kuma sai Allah yayi wa'azi, Allah ta'ala ya musu wa'azi, domin munafiki duk da yake wato munafincinsa ya kai shi zuwa ga munafikan da ake nufi a nan wajen munafikai na kafirci, wanda suke munafincinsu munafinci na itikadi, ba su riga sun sakankance sun yadda da gaskiyar manzon Allah salawatullahi wa salamu alayhi ba. Duk da haka Allah bai kallisu ba sai ya musu wa'azi. Sai Allah ya ce afala yatadabbaruna alquran. To shin me yasa ba za su yi tunani mai zurfi ba a cikin alqurani? At-tadabbur, abinda ake nufin da tadabbur shine an-nazar fi adbaril umur wa awaqibiha. Duba ai zuwa ga ƙarshen al'amari da bayan al'amari, abinda zai biyo baya na al'amari, ba ka tsaya kawai da zahirin al'amari ba. Idan labari ne, in magana ce, ka tsaya kai tunani mai zurfi a cikinta, ka ga me wannan maganar take nufi, me za ta kai ya zuwa gare shi, menene ƙarshen wanda ya faɗi wannan maganar, me ya ƙarshen wanda bai bi wannan maganar ba. Duk wannan yana daga cikin tadabbur. Amma kawai daga an yi magana shikenan, a zahirin magana kawai ka ɗauke ta, ka faɗe ta ko ka yi aiki da ita, wannan yana nuna wato rashin rashin hankali mai rinjaye, rashin tsantseni da rashin taka tsantsan. Ba wanda zai tadabbur sai mai tsantseni, mai taka tsantsan. Alhilmu wal ana, wato hankali da sannu-sannu a cikin al'amura, da rashin gaggawa. Rashin gaggawa a cikin al'amura, waɗannan abubuwa ne waɗanda Allah ta'ala yake son su. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da Al-Ashaj Abdul Qais, da ya zo lokacin da suka zo tare da mutanensa. Mutanensa suna gaggawa su zo su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ko da ya zo, sai da ya je ya aje raƙuminsa, sannan ya je ya samu waje a wani gefe, ya yi wanka, ya cire kayansa, ya sanya waɗansu sababbin kayan, sannan ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaishe shi. Annabi yana lura da abin da yake yi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allahu wa rasuluhu. Kana da waɗansu kyawawan ɗabi'u guda biyu da Allah da manzonsa suke son su, sune alhilmu wal ana, hankali mai rinjaye da kuma sannu-sannu, taka tsantsan a cikin al'amura, rashin gaggawa. To wanda suke tadabbur sune masu taka tsantsan, masu tsantseni, wanda yake ba daga an gaya musu abu za su faɗa abu ba, sai sun tsaya sun yi tunani. To Allah ta'ala ya ce me zai sa ba za su yi tadabburi ba, su yi tunani mai zurfi a cikin alqur'ani? Wannan tunanin mai zurfi a cikin alqur'ani shi ne zai musu maganin munafuncinsu. Domin don haka ne Allah ya musu wa'azi da shi, ya ce afala ya tadabbaruna alqur'an. Wanda yake nuna zurfafaffen tunani a cikin alqur'ani shi ne yake maganin shakkan mai shakka, shi ne yake maganin munafuncin mai munafunci a cikin zuci. Domin munafunci cuta ce, cuta ce wadda mababbagarta shakka, kamar yadda fasikanci cuta ce wadda yake mababbagarta sha'awa. Dama ta inda ake bata kenan, in ma ta shakka wa in ma ta sha'awa. Shakka ita take sanya shubha da munafunci, sha'awa ita take sanya mutum ya bi shaidan wajen saba ma Allah tabaraka wataala, wajen wato ko dai kana sha'awar dukiyar wani kai sata, kai ha'inci, kai algus, ko kuma kana sha'awar abin da bai halatta gare ka ba, kai zina, kai luwadi, kai madugo da sauransu. To babbar waje tafi muni ita ce cutar shakka, maganinta alqur'ani, kamar yadda maganin sha'awa din ma alqur'ani. To abinda yake maganin cutar munafunci shine tadabbur a cikin alqur'ani. Allah ya umarni da at-tadabbur, wato tunani mai zurfi a cikin alqur'ani. Allah ya ce afala ya tadabbaruna alqur'an, shin me zai sa ba za su yi tunani mai zurfi a cikin alqur'ani ba? Sannan Allah ya ce ga manufa, ga abinda ake nema su samu daga ciki tunaninsu a cikin alqur'ani, walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Da alqur'ani din nan daga wajen wani Allah yake, da a ce alqur'ani daga wajen wani yake ba Allah ba, lawajadu fihi ikhtilafan katira, da sun sami sabani mai yawa a cikin sa, da sun sami tufka da warwara mai yawa a cikin alqur'ani. Wato a cikin wannan akwai ishara ga cewa babu tufka da warwara a cikin alqur'ani, babu tanaqus a cikin alqur'ani. Kuma abinda za su so maganewa kenan inda sun yi tunani mai zurfi a cikin alqur'ani, yana daga cikin wannan. Idan suka yi tunani mai zurfi a cikin alqur'ani, za su yi tunanin cewa alqur'ani ya kunshi labarin gaibu da ya wuce, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba, domin larabawa ba su sani ba, mutanansa ba su sani ba, baya cikin kundunsu, baya cikin shi'ir dinsu, baya cikin waƙe-waƙensu, baya daga cikin abinda mutane suka sani. Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Wannan yana daga cikin labarurukan gaibu da muke sanar da kai, kai da mutananka ba ku da ilimin wannan kafin zuwan alqur'ani. Hatta ahlul kitab da suke da'awar suna da wani sani, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da abin da suke sabani a kansa, har ya sani abinda suke sabanin har ya san abin da yake daidai a cikin sabani inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'il aktharal ladhihum fihi yakhtalifun wannan alqur'ani yana ba bani isra'il labari akan mafi yawan abin da suke sabani akan sa sai yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum misali kenan a cikin ashabul kahf suna sabani wadansu su ce su uku ne na hudun shine karansu wadansu ce su biyar ne na shidan shine karansu wadansu ce su bakwai ne na takwas shine karansu rajman bil ghaib suna jifa ne da ghaib ba su da ilimi Allah madaukakin sarki ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da suke sabani to idan da suka yi tunani akan wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo abin da yake fada abu ne wanda yake ba wanda zai san shi in ba kasurgumin malami ba shi kuma bai iya rubutu ba bai iya karatu ba bai je ya gano a wani waje ya zo ya karanta ba ba a samu wanda yake zuwa yana bashi labarin ba tunda an ce wanda yake bashi labari a je a dauko mana daga wajensa a tafi bayan kasa a je Sham inda can ne ilimin littafi yake a je a samu ba a samu wannan labarin ba kuma alqur'ani din nan bayan haka yana bada labarin abin da ke cikin yake faruwa daga gare su daga ciki babbar alama shine irin wannan abin da za su je su kullakullan su cikin dare su ya su amma Allah ya tona musu asiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga musu ga abin da kuka ce saboda haka wannan ya ishe su su izina san cewa wannan abin ba daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane daga wajen Allah yake kamar wannan wanda wannan bakuraisha na manta sunansa mun karanta shi a cikin sira wanda yaje yayi ya sha alwashin cewa quraish suka ce za su dauke masa dukkan bashin da ake bin sa shi kuma ya sha alwashin zai kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da irin wato wukan nan mai kamar lauje hanja ya boye ta a cikin rigarsa yaje ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zauna a cikin masallaci zai taho sabai suka ce ya rasulullah fuskar wannan ba fuskar wanda yazo da alkhairi bai ce ku kyale shi sai da yazo ya zauna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya masa gabaki dai shirin da suka yi da mutanen da suka yi shiri da wanda suka dauki nauyin za su biya masa diyyar tasa in ya zartar da abin da zai zartar ko babu wani wanda ya san wannan illa da shi da wayannan mutanen su biyu su uku ne kadai suka yi wannan yana jin wannan sai ya kalmar shahada ya san ba yadda za a yi ya zamanto yana da ilimin wannan abin in ba Allah ne ya sanar da shi ba tunda shi ne ba boka bane ba shi da halin bokaye kowa ya san boka hatta ga yan jahiliya baya buya ba wanda goya boka baya buya gare ka san boka babban fajiri ne baka samun boka salihi boka babban fajiri daga cikin alamun bokancin nasu cewa yana ci fajirci to kowa ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ba boka bane saboda haka ba zai zamanto kan cewa yana da ri'i wani aljani wanda yake mai gano masa abubuwa mai jiyo masa labari shi yazo zo ya ga masa ba sannan kuma alqur'ani ya kunshi labarin abin da zai zo nan gaba kuma sannan alqur'ani din nan ya kunshi abubuwa waɗanda wato ya zo da uslubi na fasaha wanda ya saba irin abin da yake wajen larabawa shi ba waka ba shi ba risala ba shi ba zube irin na zuban maganar larabawa ba shi ba uslubin huduba ba shi ba uslubin hiwar ba shi ba uslubin kawo maganganu na hikima ba tunda kun san akwai wanda za a yi na hikima wanda yake za abu kaza zai samu kamar a cikin shi'ir din Zuhair zaka yi ta ganin abubuwa na hikima ana kawowa to duk akwai wayannan a cikin alqur'ani amma ko ba shi bane wani uslubi ne daban wanda ya saba sannan alqur'ani nan cikin tsawon shekarun da aka saukar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar masa da aya sai ya ce ku sanya ta a wajen da ake a surar da ake ambaton kaza da kaza tare da cewa watakila lokacin da aka saukar da waccan ayar da ake ambaton wannan a lokacin yaki ne wannan sabuwar aya da tazo kuma a lokacin girbi ne babu wata munasaba tsakanin saukar waccan ayar da saukar wannan ba kuma cewa zai a kawo min in duba ne muraja'a in gani a gaya min wannan ayar aina take to yau wato ga inda ta dace a sanya ta anan kawai zai ce ku sanya ta a surar da ake ambaton kaza wanda yake ko mutum ne yake rubutu yanzu idan ya tuno wani abu da yake so ya sanya shi a cikin wata chapter sai ya yi ta tunani a wata chapter ce sai ya dauko littafin ya duba masu rubutu sun sani sannan sai su gano wajen sannan sai a je a sanya ta a wajen sannan duk da haka duk rubutunka kaga ana yin taba'a daban-daban ko za a yi at-taba'atul ula at-taba'atul thaniya first edition second edition wane ne a kowanne sai an yi gyare-gyare Imam al-Bukhari sau uku ya rubuta at-Tarikh al-Kabir, kowace fitarwa sai yayi gare-gare. Imam al-Shafi'i da ya rubuta ar-Risala ya gyara ta, ya fitar da ita, ya sake dawowa ya sake gyara ta, ya sake fitar da ita, da ya sake muraja'a sai ya ga dai bata ba sai ya sake gyara ta. Sai ya ce aballahu an yukmila illa an yakmula illa kitabuhu, Allah ya ki cewa babu abin da zai zama to kammalalle in ba littafin sa ba. Alqur'ani baka taba jin an yi masa muraja'a ba, ba kamar a Bible ba da zaka ga an ce St James version da Standard Revised Edition da wane ne edition, kowane edition sai an ga kan cewa a gyara shi inda zai dace da fahimtar mutane. Amma Alqur'ani yana nan shekara 10,014 din nan, yana nan haka yake, ba a taba canza koda kalma guda ɗaya a cikin sa ba. Kalma guda ɗaya in aka canza ta, duniya sai ta tashi, tuni duniya za ta tashi. Ga mahaddatana, ana kaddara mahaddatan Alqur'ani da miliyan 40 a bayan ƙasa, wanda yake sun haddace Alqur'ani da zuci. Kuma har yanzu Alqur'an da aka rubuta na zamanin sahabbai, lokacin Sayyidina Uthman, har yanzu akwai kofi ɗaya a Tashkent a Uzbekistan, akwai kuma a Istanbul a ƙasar Turkiya, wanda aka rubuta zamanin Sayyidina Uthman. Bai sha bamban ba da wanda muke karantawa na mushaf ɗin nan, bai sha bamban ba da wanda alarmomi suka haddace a cikin kirjinsu. To babu yadda za a yi wannan yayyu inda a ce Alqur'ani ba daga wajen Allah yake ba. Allah da kansa ya ce walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira, da Alqur'ani daga wajen wannan Allah yake, da sun samu sabani ne yawa a cikin sa. To kuma wal waqi shine babu sabani a cikin Alqur'ani, dan haka daga wajen Allah yake, domin wannan yana daga cikin alamomi da suke nuna kan cewa daga wajen Allah ya cewa Allah shine kadai ne iya yin wannan. Har wayo akwai wata fuska ta ijazin Alqur'ani da dalilin da yake nuna daga wajen Allah yake, duk magana kyakkyawar magana mai fasaha idan aka yi ta sai ka samu wata magana ta wata fasaha. Yanzu idan aka zo masu naqadi, in suka zo suka dauko maka maganar Imru'ul Qais diwanin sa a cikin waka, sai ka ji an ce ai a wannan baitin da abu kaza yace ba abu kaza ba, da yafi wannan baitin kuwa, sai ka ji har wani lashe harshe suke saboda dadi, ya magana ta yi dadi, amma wannan kai da dai kalma kaza ya fada, kaga sai an samu wani waje yayi sama, wani waje yayi kasa. Masu turanci ma inda za su duba maganganun Shakespeare, inda za su duba diwanin Shakespeare, shi ba haka za su samu a cikin maganganunsa, a cikin place din da yake kawowa, sai an samu wata magana a kan cewa kai wannan maganar akwai hikima a ciki, akwai fasaha, amma wannan da kalma kaza ya fada da tafi. To shi Alqur'ani babu wannan, gabaki ɗayan sa fasaha ne, babu wani waje da zaka gani kace kai ina ma wannan kalmar aka sa, ko kuma ina ma da kafiya kaza aka kare wannan ayar, ina ma baka taba samun wannan a cikin Alqur'ani ba. Wanda yake wannan ko dabi'ar zancen mutum ne, babu wani mutum wanda zai yi magana wanda ba za ka zo ka samu yanda za a yi masa istidraki ba, sai dai Alqur'ani. To shine wannan Allah ta'ala yake cewa afala yatadabbaruna alquran, me yasa ba za su yi tunani mai zurfi a cikin Alqur'ani ba. Walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira, da Alqur'ani daga wajen wani yake ba Allah ba, da sun samu sabani mai yawa a cikin sa. Wannan ya nuna muhimmancin tadabburi, cewa shi tadabbur a cikin Alqur'ani na farko dai tukuna farilla ne, wajibi ne, tunda Allah ta'ala cewa yi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi, littafi ne da muka saukar da shi a gare ka mai tarin albarka, domin su yi tunani mai zurfi a cikin ayoyinsa. Don haka yin tunani mai zurfi a cikin Alqur'ani wajibi ne. Don haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana wajen karatun Alqur'ani kada mu sauke shi a ƙasa da kwana uku, kamar yadda ya zo a hadithin Abdullahi ibn Amr ibn al-As a cikin Sahihul Bukhari, ya ce la yafqahu man qara al-Qur'an fi aqall min thalath, wanda ya karanta Alqur'ani a cikin aƙalla da kwana uku, wannan ba zai samu fahimta mai zurfi ba. To idan haka ne, yaya za ku yi da abin da aka rawaito daga wajen salaf? Sayyidina Uthman yana soke Alqur'ani duk dare a cikin wutubi. Yahya ibn Sa'id al-Qattan, ɗaya daga cikin salaf almajiran Imam Malik ne, malamin Imam Ahmad, ya kasance yana soke Alqur'ani a kullum a cikin watan Ramadan. To ya za a yi da wannan hadisin? Babu, wato suna karatu kenan, babu tafaqquh. Na'am, sun riga sun fahimce shi. A to ba sa bukatar wato karatun suke ba fahimta kenan. Eh? ba tartil suke ba a inda tartil yanzu awa nawa mutun zai aram awa nawa mutun zai in zai soke alqur'ani da tartil amma dai zai iya yi cikin kwana daya ko zai iya yi cikin kwana daya to shi malamai abin da suka ce shine kan cewa mutun ya dawwama cewa haka dabi'ar sa take kullun yana soke alqur'ani a kullun to wannan shine ya saba abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma idan kamar a ce munasaba ce ta sanya kamar cikin watan Ramadan ina so yawaita karatun Alkur'ani yayi sauka a kullun wannan babu laifi in yayi haka amma ya zama to shine dabi'arsa tunda hadithin akan Abdullahi dan Amr ibn al-Az ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kwana nawa ya kamata ya soke Alkur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya soke Alkur'ani a cikin wata biyu yace masa yana da karfi sama da haka yace ya soke a cikin wata daya yace zai iya sama da haka yace kwana 20 yace zai iya sama da haka yace a cikin juma'a biyu yace zai iya sama da haka yace a cikin juma'a daya yace zai iya sama da haka yace to a cikin kwana uku yace zai iya sama da haka yace a'a wanda ya karanta alqur'ani kasa da kwana uku kuma wannan ba zai samu fahimta ba saboda haka ya zama to shine aksa abinda zaka dawoma ka dauki hizbinka wato a wurdinka na alqur'ani ya zama to akalla dai a cikin wato in dai matuka kai sauka cikin kwana uku amma madaidaici kai sauka cikin kwana bakwai kamar da yawanci yawan sahabbai suke yi in kuma kana da sauran ayyuka da dama akalla dai kada ka wuce wata daya ba kai sauka alqur'ani ba afwan wata biyu shine haddul akthar da bai kamata mutun ya wuce wata biyu bai soke alqur'ani ba to kuma yayin da yake karatun sa din ya zama to yana karatu bit tafakku bit tadabbur da tadabburin alqur'ani akan wannan ne wadansu malamai suke cewa wannan ya nuna muhimmancin lugar larabci don ba zai yi kai tunani mai zurfi da zai saka fahimci alqur'ani ba sai ka san larabci duk yanda ka san fassara alqur'ani duk yanda ka karanta fassara sawa'un ta Hausa sawa'un ta Turanci ko ta Faransanci ba za ka samu fahimta mai zurfi ta alqur'ani ba sai ka iya larabci domin wayannan yaran za su fassara maka ma'anan ne amma ba za su iya sanar da kai uslubin ba sai ka san yaran sannan za ka san uslubin kuma shi kansa uslubin alqur'ani yana daga cikin ayoyinsa ya daga cikin ayoyin alqur'ani jin uslubin alqur'ani din domin akwai magana wadda zaka ji a cikin alqur'ani wadda zaka ji ta da kurjini ta doki zuciyarka ta sa zuciyar ta kare kaga mutun yana kuka akwai magana wadda zaka ji wadda zaka sa maka albushir kai farin ciki in ka zo kana cikin damuwa kana cikin bakin ciki in ka zo karanta alqur'ani ka ji wannan maganar sai ga ka canza halinka gabaki daya akwai magana da zata sanya maka jikinka yayi la'asar ka ji kamar an yi maka duka duk wannan uslubin ba za ka same shi ba sai idan kana da wato fahimta mai zurfi ta alqur'ani wanda yake ba za ka samu wannan ba kuma sai ka samu sanin lugar larabci wannan ya nuna kan cewa muhimmancin sanin lugar larabci sanin lugar larabci kuma ba da sanin lugar larabci da za a bata maka lokaci akan abin nan akan li'irabi ba kamar mutum ne wanda bai je ya ga su tafasa da su sauran itatuwa ba yazo yana karanta biology a ce a zana masa hoton tafasa a ce akwai a menene colon kaima skeleton kaima ana rurrubuta masa wannan abubuwan sannan kuma randa zai je ya ga tafasar sai bai zai ya manta da wancan karatun da yayi ya san kaidar komai ya rubuta har ya zana amma bai san abun ba to wannan shine wani lokaci abin da yake faruwa da za a bata maka lokaci a wajen sanin qawaid amma baka san lugar ba da uslubi wanda yake zaka san lugar da zaka yi dauƙin ta da zaka yi dauƙin alqur'ani wannan yana daga cikin abin da ake nema yana daga cikin umarnin da aka yi na ayi tadabbur a cikin alqur'ani kuma wannan wannan ayar ta nuna mana kan cewar shi tadabbur na alqur'ani shine hanya da zai kai mu zuwa ga shari'a tunda Allah madaukakin sarki ya ce munafikai afala ya tadabburuna alqur'an wato inda za su yi tadabburin alqur'ani wannan zai shirye su ya musu maganin shakkar da suke ciki ya tabbatar da imani a cikin zukatansu kuma haka dabi'a alqur'ani take wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana in aka karanta musu ayoyin Allah sai wannan ya kara musu imani wato karanta ayoyin alqur'ani na kara imani shi yasa yake da muhimmanci ya zama to kan cewa mutun ya kusanci tafsiri ya kusanci sanin tafsiri Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yace a ƙarshen rayuwarsa ba yace da yazo ya shagaltu da ilimin tafsiri sai yace ina ma dukkan rayuwarsa babu abin da yayi in ba wato bincike da rubutu akan sha'anin ilimin tafsiri ba saboda alqur'ani albarkar da ke cikin sa tana da yawa wanda yake idan ka shagaltu da shi da sanin sa da sanin ma'anonin sa Allah madaukakin sarki zai bude maka kofofin fahimta kuma wannan ya nuna cewar aya mai kamar wannan ta nuna kan cewa yin wannan tadabbur wato tunani mai zurfi a cikin alqur'ani ba zai yiwu ba sai ga wanda yake zuciyarsa budaddiya ce dole sai ka tsarkake zuciyarka daga dukkan cuta ka tsarkake zuciyarka daga dukkan cuta, babban abin da zaka tsarkake zuciyarka daga gare shi shine cutar shakka. Ya zamanto kan cewa ka fuskanci alqur'ani kana da yaqini kan cewa wannan saukarwa ce daga Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin Allah ta'ala ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha, me yasa ba sa tunani mai zurfi a cikin alqur'ani, ko ku akwai marufai ne da suka rufe zukatan nasu. Wato ma'ana idan zuciyar ta zamanto a rufe take, to wannan zuciyar masu irin wannan zuciyar ba za su iya yin tadabburi a cikin alqur'ani ba. Zuciya abin da yake rufe ta saban Allah, saban Allah shi yake rufe zuciya. Idan kana son Allah ya tsarkake zuciyarka, ka bi Allah. Saboda haka idan mutum ya tuba, wanda yake tuba kuma shine maganin sabo. Idan ka tuba ka zo ka fuskanci alqur'ani, to sai Allah madaukakin sarki ya bude maka fahimta da alqur'ani, sai albarkatun da ke cikin alqur'ani sai su zo ya zuwa gare ka. Dole sai ka tsarkake zuciyarka, ka tsarkake zuciyarka ta hanyar tuba ya zuwa ga Allah, ka tuba daga saba ma Allah madaukakin sarki, ka tuba daga haƙƙin mutane da yake kanka, ka tuba daga saba ma iyaye, ka tuba daga yanke zumunta da kake yi, ka tuba daga cin zalin mutane da cin zarafin mutane, ka tuba daga dukkan abubuwa waɗanda suke Allah madaukakin sarki baya so. Ka fuskanci alqur'ani, sai Allah madaukakin sarki ya bude maka taskokin fahimta a cikin alqur'ani. Wai sannan Allah ta'ala ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi, idan al'amari yazo musu na aminci na kwanciyar hankali, wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf, idan al'amari yazo musu wato na aminci aw al-khawf ko kuma na ban tsoro, adha'u bihi, sai su yada labarin a cikin al'umma, walaw radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum, da sun mayar da wannan al'amari ya zuwa ga manzo kuma ya zuwa ga ma'abutan al'amari a cikinsu, wato su ne masu zurfin tunani masu hangen nesa, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, da waɗanda suke tace wannan labarin da sun san menene ainihin haƙiƙan al'amarin. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, da ba dan falalar Allah a kanku ba da kuma rahamarsa, lattaba'tumu shaytana illa qalila, da kun bi shaydan dukkaninku, illa qalila, sai kaɗan kawai daga cikinku. Wannan shi ma Allah ta'ala yana ladabtar da bayinsa muminai ne daga kada su yi irin abinda munafikai da masu raunin imani suke yi, shine cewa idan aka ji labari da ya samu al'umma, labari na aminci, kamar aka ji kan cewa rundunar mayaka sun je kuma sun samu nasara, ko kuma abinda zai tayar da hankali kan cewa sun je an karkashe su da kyar waɗansu ma suka dawo, suna jin wannan labarin sai ce kun ji abin da ya faru, wanda wannan labarin al-dabi'arsa shine ba zai kawo alkhairi a cikin al'umma ba, domin kowa zai dauki labarin da tasa fahimta, mai mugun nufi ya fassara shi da mugun nufi, mai rauni wannan ya dada kara masa tsoro, ya dada kara masa ragwanci, masu kaidi ga addini su samu abin da zasu su kawo fitina a cikin al'umma. To shine Allah ya ladabtar da muminai cewa ba haka ya kamata ba. Walaw radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum, idan suka ji labari su mayar da shi ya zuwa ga manzo, ya zuwa ga kuma ulil amri minhum, ma'abuta wato ilimi, ma'abuta lamari, jagorori a cikin su, in akai haka la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, waɗanda suke istinbatin labarin daga cikin muminai sai su san fuskar labarin, sai su san yadda za su wajjaha shi. Wannan ya nuna ladabin da ya kamata musamman masu kafofin yada labarai musulmi su dauka. Ba daga an ji labari bane Allah Allah ake mutun ya zamanto shine ya kawo breaking news, labarin da babu wanda ya fada shi, wataƙila wannan labarin ku da zai fada, wataƙila shi zai sabbaba yaki ba tare da ya sani ba. Wani lokaci labari shine yake sabbaba yaki, yakin duniya na farko, labarin da aka yada na wani mutum guda ɗaya da aka shi a Austria shi ne ya sababa yakin duniya na farko. Amma da za a mayar da wannan labarin ya zuwa ga wanda lamari yake hannunsu, ya zuwa ga jagoranci na al'umma, to sai su san da wace fuska za a je a bada wannan labarin. Yan jarida kamata ya yi a ce in labari ya taso su mayar da al'amarin ya zuwa ga wanda al'amarin ya shafa, su je su tabbatar, wanda yake ana koya musu a cikin sana'arsu amma yawanci ba sa yi. Ladabin addinin musulunci shine ya kawo mana wannan. Sau da yawa shagaltuwa da ƙila wa ƙahala ba abin da yake illa kawo cuta a cikin zuci. maimakon mutane su shagaltu da neman abincin su sai su tsaya kullun aka zauna yanzu ya gama a kasuwar mafi yawan lokacin ana bata shi a wajen jin radio ne abinda aka ji a jikin radio sannan sai kuma a zo kuma ai majalisi ake a maimaita wannan kanin labarin tattaunawa akan labarin da aka ji bayan bada lokaci wajen jin labarin sai kuma a zo a tattauna akan wannan labarin da aka ji wannan shine aikin wanda kuma ba wani abu ne illa bata lokaci wannan labarin naka babu abin da zai yi wajen canja al'amari sai dai ya bata maka lokaci ya bata maka lokacin da zaka yi sana'arka ya bata maka lokacin da zaka shagaltu wajen gina kanka wajen gina sana'arka wajen ciyar da sana'arka gaba har ya zamanto kan cewa wannan jin labarin da tattaunawa kan siyasar ya zamanto sana'a ga wasu wanda wannan ya sanya ya zamanto kan cewa an tozarta sauran harkokin sana'a ba wanda yake tunda mutum yana ganin kan cewa zai iya labari zai ji labari da shi ma kuma zai je ya biya kuɗi a gidan radio shi ma ya bada wani labarin wanda za a faɗa ya zamanto akan wannan yake rayuwa me zai sa ya bata lokacin sa ya je ya bude kasuwa me zai sa ya je ya samu sana'a me zai sa ya je ya walda ga abin da yake wata kila kullun zai iya kawo masa 5000 10000 20000 kuma a cikin yin wannan a ciki ake kawo balbala a cikin al'umma to Allah ta'ala ya ladabtar da mu kan cewa ba haka ake yi ba shi yasa kaga lokacin da aka yada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki matansa munafikai suka samu abin labari kun ji abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki matansa baki daya sayyidina Umar yana ji sai ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga yace a tallabta nisa aka ya rasulullah yace ya rasulullah ka saki matanka yace la sai sayyidina Umar yayi sauri yayi magana da karfi a kofar masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai saki matansa ba saboda haka ya bata kaidin munafikai ya bata kaidin asharare wanda suke so su kawo abin da za a yi suka ga matsayin annabci su kawo tashwishi a cikin zukatan al'umma kaga abin da sayyidina Umar kenan yayi ya mayar da labarin ila rasuli wa ila ulil amr to shine ake cewa sayyidina Umar yana daga cikin ulil amr tunda da aka mayar da labarin ya zuwa gare shi ya zamanto ya san yanda zai tace labarin la alimahu alladhina yastanbitunahu minhu da masu tace labarin sun san shi wannan haka ya kamata musulmi su kasance yayin da wani abu ya zo ya faru kada su yi saurin yadawa kada su yi saurin fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami' ya ishi mutun laifi yayi zance da duk abin da ya ji kana jin magana kawai ka fada ka ce ai haka aka fada man haddatha bi hadithin yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibain wanda yayi zance da wani zance da ake tsammani kaga yura bi ma'ana yuzan da ake tsammanin wato ƙarya ne to fa huwa ahadul kadhibain yana daga cikin ɗayan makaretan guda biyu shi yasa mutum annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abu Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hana qila wa qal wa kathratis su'al wa ida'atil mal ya hana qila wa qal an ce an fada an ce kuma wane ya fada wato jita wa kathratis su'al da yawan tambaya yawan roko da kuma tozarta da kuma wato barnatar da dukiya duk wannan abubuwa miyagun abubuwa ne daga ciki ya ambaci qila wa qal zancen da ba gaira ba dalili to mu saboda yanzu al'umma mu ya zamanto kan cewa siyasa ta zamanto wato akan ta ake ci sai ya zamanto kan cewa qila wa qal din sai ya zamanto shi kansa sana'a ne kuma ga dabi'ar yada labarai da ta zamanto ba bisa an gina ta a bisa musulunci ba labarin da zai kawo tashwishi a cikin zukatan mutane labarin da ya zamanto bam labarin da ya zamanto ta da hankali a cikin zukatan mutane wannan shi aka mayar shi ne labari maimakon in ma abin ya faru a cikin labarin ya zamanto an tace shi yanda za a fuskantar da al'umma ga sahihiyar fahimta da sahihiyar mu'amala dangane da irin wannan sai kawai kokari ake yi kawai a kawo wani sabon labari kawai kunne ya ji ka ji abin da ya faru shi kuma daga yaji abin da zai so shi ne ya je ya gaya ma wani shi ma wannan daga yaji ya ji wani sabon abu ya je ya gaya ma wani duk a ciki ba a tunani menene akibar wannan yada labarin menene tasirin da yada wannan labarin zai a cikin al'umma me ya kamata wani mataki ya kamata ya zamanto mun dauka dangane da wannan abin idan ma har ya faru kuma sannan zaka samu sai da yawa abin ba haka ya faru ba a yanda ya faru din yayin da aka yada labarin sai kaga an ninka shi ninkin ba ninki saudarin abin da bai faru ba an sanya shi a cikin abin da ya faru din to amma idan da kamar a ce za a yi abin da Allah ta'ala ya ce amma yadda labari ya zuwa ga jagoranci na al'umma wa ulil amri ma'abuta lamari su ne shugabanni amma yadda shi ya zuwa ga malamai idan wani abu ya faru al'umma maimakon nan da nan a yada amma yadda shi ya zuwa ga malamai na al'umma amma yadda shi ya zuwa ga jagororin al'umma to su ne za su tsaya su yi tunani su ga me ya kamata a tace a cikin wannan abin da ya faru domin a dora al'umma a kanta sannan Allah ta'ala ya ce da ba dan falalar Allah da rahmarsa ba a gare ku wanda yana daga ciki yake muku irin wannan bayanin lattaba'tumush shaytana illa qalila da kun bi shaytan kusan gabaki ɗayan ku kun banda kadan daga cikin ku wato falalar Allah da rahmar Allah da ya yi al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yasa ya zamanto wanda ba sa bin shaytan sun fi masu bin shaytan yawa a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan falalar Allah ce wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ولكن اكثر الناس لا يشكرون ولكن اكثر الناس لا يعلمون ما في يوم متاني ده انا مغنى كافرين اما الامر من زن الله صلى الله عليه وسلم سبو ده رحمر الله ده فللسا ودن ده سيكي باسا بن شيطان اتشكين الامر سوني سكا في يوى ابي سوان ده سيكي بن شيطان تند الله يتي ده با ده رحمر الله ده فللسا با ده دكا نمكو كن بشيطان سيكا اندك اتشكين كن يبزان سبو شيطان با to wal waqi sabanin wannan saboda rahama Allah da falalarsa saboda haka a cikin al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba sa bin shaydan sune suka fi yawa bisa waɗanda suke bin shaydan to shi yasa riko ga tarbiyar addinin musulunci shine zai sa mu sanya shaydan ya tabe mu sanya shirin shaydan akan mu kan ya batar da al'umma ya zama to kan cewa ya tabe wani ya kawo wata jarida da ake maganar abubuwa na batsa da ake yi a birnin Lagos da kuma ake cewa yanzu ya shigo cikin Abuja da wato club da ake yi na batsa ake cewa ya kamata a sanar da mutane to mu sani kan cewa irin waɗannan abubuwan a cikin al'umma ba ka rasa su waɗansu suna nan sun zamanto su ne manzannin shaydan waɗanda suke so su yada guba a cikin al'umma kuma abin da suke so da irin wannan da a faɗa shine mutane su san cewa ai ga ma abin da yake faruwa dan ya zamanto kan cewa su saba da shi har sai ya zama to yayin da yayi yawa ya daidai ta a cikin al'umma ba za su yi inkarin sa ba to fadar sa ma fadar ma ana yi din mu bata cancance mu ba amma koda ana yi waɗansu ne a shararai tsinannu suke yin waɗannan abubuwa waɗanda yake mutane ne waɗanda sun riga shaydan ya shayar da su ya yaye su to amma waɗanda suke akan tarbiyar musulunci dabi'ar su tana inkarin irin wannan hali addinin da tarbiyar addinin musulunci yasa ba za su yarda da irin wannan ba kuma ba za mu ganshi a cikin irin ba za mu ga irin wannan a cikin al'umman mu ba kuma idan ma irin waɗannan abubuwan bayanin su ya zo to mutane su mayar da shi ya zuwa ga ulul amr su mayar da shi ya zuwa ga malamai su mayar da shi ya zuwa ga hukumomi waɗanda za a jawo hankalin su kan a dauki mataki kan a gyara wannan al'amarin maimakon a je gidan radio a ce ana fada a dauka kan cewa wannan shine kamar soke nauyinka na al'umma soke nauyinka na al'umma shine kamar yadda al'amari ya zuwa ga waɗanda suke sune suka san yadda za su tantance al'amarin sune malamai da jagororin al'umma faqatil fi sabilillah
wa qatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak wa ardil mu'minina asa Allah an yakuffa ba'sa الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا
الله يقول فقاتل في سبيل الله سبو دهك يا رسول الله كتاشي كياكي أتفركم الله كياكي دو منتي مكون الدين الله لا تكلف إلا نفسك باتورا مكنو ينقوى باتشي كنك وحرد المؤمنين amma duk da haka ka zaburar da mu'minai ka kwadaitar da su kan su ma su yi jihadi asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru Allah ya kusata ya dakushe karfin waɗanda suka kafirta wallahu ashaddu ba'sa Allah shine wanda yake yafi tsananin karfi wa ashaddu tankila Allah shine yafi tsanani wajen iya yin azaba launi launi wannan Allah ta'ala yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya zamanto kan cewa ga kafirai suna nokewa a cikin yin jihadi a munafikai kai suna nokewa a cikin yin jihadi amma Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ka tashi ke jihadi kai kade shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi sai yayi yaki a tafarkin Allah ko da shi kade ne har hatta tamfari da salifati har sai wato gaban wuya na ya zamanto ya yanke, wato an yanke kaina an raba shi da sauran gaggan jikina, wato bazan ki bazan dage niki bazan noke niki taimakon addinin Allah ba, ko da za ta kai zuwa ga asare wuya na a raba wato gangan jikina da sauran wato da kaina, sai nayi jihadi a tafarkin Allah. Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, la tukallafu illa nafsak, ba a dora maka nauyin kowa ba, face kanka. Sannan duk da haka aka ce masa ya zaburar da mu'minai, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake zaburar da mu'minai akan su jihadi. A hadisai da dama annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadan cewa mutum zai shiga aljanna da mujarradin imani. Daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, ya tsayar da sallah, ya bada zakka, ya azumin watan Ramadan, wannan haƙƙi ne akan Allah, in ya mutu zai shigar da shi aljanna. Sai man sahabbai suka ce, ya Rasulullah, ai sai mai mutane albushir, in muka yi musu albushir kuma sai su sakankance su kiyin komai. Sai ce, ku tattaro hankalin ku kuji, a cikin aljanna akwai daraja guda 100, tsakanin kowace daraja ɗaya zuwa wadda take bunta kamar tsakanin sama da ƙasa ne, duk waɗannan darajoji Allah ya tanade su ga masu jihadi a fi sabilillah. Saboda haka shiga aljannan ma, shiga aljannan ita ma akwai wanda zai shiga ya zamanto masu ne a cikin aljanna, akwai kuma wanda za su samu darajoji. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yace, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasula adkhalahu Allahu aljanna ala ma kana min amal, wanda ya yadda cewa Allah manzo Allah ubangijinsa ne, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzansa ne, kuma addinin musulunci addinin sa ne, Allah zai shigar da shi aljanna akan irin aikin da yayi. Suka ce, ya Rasulullah, ai sai mai mutane albushir, sai mai mutane albushir. Yace, ku tsaya ku ji, a cikin aljanna akwai darajoji tsakanin kowane daraja tsakanin kamar tsakanin sama da ƙasa, Allah ya tanade su ga waɗanda suke jihadi a tafarkin Allah. Mafi ƙololin wannan darajar ita ce aljannatul firdaus, in za ku roƙi Allah ku roƙe shi alfirdausul a'la, fa innaha a'la aljanna wa awsatul janna, ita ce aljanna da tafi kowace ɗaukaka, ita ce kuma da tafi kowace daraja. Wa fawqaha arshur rahman, samanta al'arshin Allah ne, wato ba abin da yake saman wannan aljannan, in ka kalli sama ba sama za ka gani ba sararin samaniya, a wannan aljannan al'arshi za ka gani. Yace, in za ku roƙi Allah ku roƙi Allah wannan aljannan, wato in za ka roƙi Allah ba kawai ka ce Allah ka sani aljanna ko da mas ɗin aljanna ne ba, ka roƙi Allah alfirdausul a'la, aljanna da tafi kowace ɗaukaka, sai ya zamanto ka dace da himma, sai ya zamanto ka zabura. To me neman firdausul a'la? Ya ki zuwa sallar asuba jami'i? Menon firdausul a'la ai kiran jihadi? Yace, a'a, ai akwai abin nan, akwai wani wata harka tukuna, yana akwai kaya za su zo bar a gama da wannan. To kaga in kana neman firdaus din, to shine zaka zabura wajen aikin alkhairi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta umarnin Allah da Allah ta'ala yace, wa harribil mu'minin asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru, ya kusata Allah ya dakushe tsananin kafirai, wato Allah ya muku maganin kafirai da kuke ganin su da iyawa da karfi da tsanani da kayan yaki, ai ba su fi Allah karfi ba. Wallahu ashaddu ba'sa, Allah ya fi tsananin karfi, wa ashaddu tankila, ya fi tsananin iya yin azaba, domin kafiran nan kafirci suke yi saboda sun gangare ma Allah, sun yaki manzon Allah, sun yaki tafarkin Allah, sun azabtar da mu'minai. Kwanan nan aka zamo labarin wani boyayyen kurkuku da mutanen America suke gana ma musulmi azaba da sunan wai an kama su 'yan alka'ida ne, suka yi itirafi cewa akwai wannan, da suna ta inkari cewa ba su da irin waɗannan kurkuku. Akwai wani wanda aka sashi a cikin irin wannan, sai da ya shekara uku kamar kabari wajen yake, sai da ya shekara uku a nan wajen, wani mutumin Canada, a wata ƙasa ba a America ɗin ba, a wata ƙasa daga cikin ƙasashe na duniya suka je suka kai shi, shekararsa uku a cikin wannan akwatin kai wannan abin, shekara uku yana ciki kamar kabari. Allah ne ma ya rufa masa asiri bai haukace ba. To suna yin irin wannan, sannan Allah ba zai musu azaba ba? Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila, Allah ya fi tsananin uquba, zai musu uquba akan kafircin su, ya kusata Allah ya yi wannan. Saboda haka aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da mu'minai, domin ya kusata Allah madaukakin sarki ya zo ya saukar da hukuncin sa akan waɗannan kafirai. Na'am.
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا.
من يشفع شفاعة حسنة wanda duk yayi ceto ceto kyakkyawa shine wanda ya taimaka akan aikata aiki kyakkyawa ya kullahu nasibun minha to sak, to yanki rabo daga cikin rabon wannan kyakkyawan aikin ya kullahu zai kasance a gare shi wa man yashfa'a shafa'atan sayyi'a wanda ya ceto ceto mummuna wato ya bada goyen baya ya bada hadin kai aka aikata aiki mummuna ya kullahu kiflun minha shi ma zai samu rabo daga cikin rabon wannan mummuna da aka yi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita Allah ya tabbata wato makiyayi akan dukkan al'amari ba abin da yake buya a gare shi wannan ayar mai kwadaitarwa ce akan taimakekeniya da juna wajen aikata aikin alkhairi da kuma kada a taimaka ma juna wajen aikata sharri idan mutum abin da ake nufi da ceto shine alfarma in aka zo ana tambayar wani abu in mutane suka zo suna tambayar wani abu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru ba zai ce ya bayar ba ba zai ce komai ba in yaji ba abin da aka ce sai ya ce ishfa'u tujaru ku yi ceto sai a ba ku lada ku ce ya rasulullahi a taimaka ai masa sai a ba ku lada wato a sanya ma al'umma rashin kyashi idan wani ya zo yana neman wani abu ba kawai ku kyare to bari mu gani za a yi masa ko ba za a yi masa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku zamanto masu son alkhairi ku yi ceto ku ce ya rasulullahi a taimaka masa ayi masa shine shafa'a din ishfa'u ku yi ceto tujaru sai a ba ku lada idan duk wanda yayi abu ya taimaka aka tabbatar da aikin alkhairi ya kullahu nasibun minha yana da rabo a cikin wannan ladan ba shine yayi ba wanda yayi din kai da ka zamanto sila a cikin wannan abin kai ma Allah zai baka ladan to ku zamanto haka mafatihul khair mabudai na alkhairi مغاليق الشر مقلين الخير ومن يشفع شفاعة سيئة وانده زمنتو كما ميين ييتيتو تيتو نواتو ايكة ممونة يتيمكا وجن ايكة ممونة شما دي سامورة بودة قوانا سوراك ادن اكدو ذا ايكة ايكة ممونة كي قم كدك ساة كودا دا كلمة ديني وانده يتيمكا اكن كشموني كودا دا ربن كلمة ني تو وانم بزيش قال الجنة با كما اندي ذو اتكين حديثة عن النبي صلى الله عليه وسلم تو ادن كيما متن الفرما اك تيمكا مسا تو كي وانن سبو دا الله tun daga shi an ce zaka samu lada to ya zamanto saboda Allah ne kada kai ka zo kuma ka nemi wani abu shi yasa a cikin ahlari muke karantawa daga cikin abin da bai halatta ba al-aklu bi-shafa'a ci da ceto ma'ana ci da ceto kai mutum alfarma ka wuce gaba a neman masa aiki ko kuma mace ce a gidan mijinta waɗansu sun zo suna nema ya zamanto kan cewa ta je ta ga miji wallahi wance ce ta zo a taimaka mata in aka taimaka sai ta kwange ta aje wani abu a ciki to idan mutun yayi wannan idan yayi ba dan Allah ba ya ci wani abu daga cikin abin da yayi wannan ceton to wannan shine aklu bi shafa'a ya ci da ceto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisi wanda yake hadithu Abu Lubaba hadisi ne hasan a cikin Abu Dawud man shafa'a shafa'atan fa uhdiya lahu shay'un fa akala fa akhadahu faqad ata baban aziman min abwabir riba wanda yayi nema alfarma wanda yayi alfarma aka ba sannan aka dauko wani abu aka bashi hadiya kyauta sai ya karba ya ci to wannan ya zo ma kofa mai girma daga cikin kofofin riba wato riba ce ya ci don me kai dan saboda alfarmanka kawai akai abu dan saboda maganarka kawai akai abu ba wani abu kai ba ka nema a wajen Allah amma sai ka ci abin duniya to ka ci riba domin riba ma kamar haka ne ka ba wa mutum bashi ba zai iya biya ba ka saurara masa ka kara masa ajali sai ka ci a maimakon wannan ajalin da ka saurara masa Allah yake ka ci riba to haka zalika wannan ma ba wani abin da kai sai dai abin da yake ya kamata a ce ka nemi lahira da shi sai ka nemi duniya da shi to wannan duniyar da ka nema ta zama to riba dan haka idan kai alfarma bai kamata ka ci komai akan wannan ba saboda haka wanda za ka ga sun zo sun tsaya saboda suna da fada a wajen mai mulki ko kuma sun zama to otumba na wani wanda yake mai mulki dan haka ake cewa ko yanzu to za ka ga sun je har office za su je su bude su je a ba su je su yi alfarma a zo a biya su akan wannan wannan haramun suke ci wannan haramun suke ci wanda duk zai yi ceto wanda duk zai yi alfarma ya je ya yi alfarma din nan saboda Allah sannan kuma wannan ayar ta hana ya zamanto abinda ake yi na sharri ka zamanto kana da hannu a ciki ko da da nisfin kalima ne kada ka shiga a ciki sannan mu karasa sai ayar
وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فعينوا بأحسن منها أردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا.
الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية إذن أكا قيشيكو دوات قيسوا فحيوا بأحسن منها توكو كوي قيسوا دا قيسوا دا تفيتا كاو أو ردوها كوكوما كميد دا قيسوا كمر ودا أكيمكو إن الله كان على كل شيء حسيبا للي ألا مين حسابيني أكن دكان الأمر واتوينا زي بنشكي كمي بادا ساكمكو أكنسا وانا الآية تاسنا دمو لدى بندا لدى بن قيسوا ساكانمو إتا وانا قيسوا farkon wanda aka fa wanda dabi'a ce ta bani adam farkon wanda aka fara masa gaisuwa shine annabi adam shine farkon wanda ya fara yin sallama domin shine aka ce masa ka je zuwa ga wancan taron na mala'iku abinda kaji sun gaishe ka da shi ita ce gaisuwarka da gaisuwar zuriyarka ya adam da yaje wajen su sai suka ce assalamu alayka ya adam dan haka daga nan aka samu tushen gaisuwar yanzu ba wanda suke wannan gaisuwar ta bani adam wanda ta zo tun daga annabi adam in ba musulmi ba Yahudu sun manta, Nasara sun watsar ba su sani ba jahilai ne ba. Ba waɗanda suke yin wannan in ba musulmi ba, gaisuwar Annabi Adam da ƴaƴansa. Wannan gaisuwa ita ce gaisuwar sallama. Allah ya ce fa hay idha huyitum bi tahiyya, aka gaishe ku da gaisuwa, fa hayyu bi ahsana minha, ku yi gaisuwa da gaisuwa wanda yake tafi wannan kyau. Ita ce gaisuwar sallama. In aka ce muku assalamu alaikum, ku ce wa alaikumus salam wa rahmatullah. Ko kuma ku ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh wani mutum ya zo majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce assalamu alaikum sai aka ce masa wa alaikumus salam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashrun lada goma ya ce goma bai ce lada ba kawai ya yi shiru wani ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya kara da wa rahmatullah sai ya ce 20 kenan wani ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ce 30 sai sahabbai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musu bayani yace wanda yazo daga farko yace assalamu alaikum yana da lada goma wanda ya kara Allah ya kara masa wanda ya sake karawa shi ma Allah ya kara masa babu abin da yazo bayan wannan wanda ya nuna kan cewa wajen gaisuwa iyanan ake tsayawa wanda ke shine kaulin jumhurin malamai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wadan suna karawa wa magfiratuhu amma wannan hadisin hujja ne akan cewa iyakan nan kawai wa barakatuhu ake tsayawa haka zalika wani yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace assalamu alaikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa wa alaikumus salam wani yazo yace assalamu alaikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa wa alaikumus salam wa rahmatullah wani yazo yace assalamu alaikum wa rahmatullah sai yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani yazo yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace wa alaikum sai yace ya rasulullah ga sai wadan suka ce ya rasulullah wannan da yazo ga abin da kace masa shi kuma wannan da yazo ya fadi duk guda uku sai kai kace masa wa alaikum yace to me ya bar mana mu kara bai bar mana komai da zamu kara ba wanda ya nuna kan cewa wannan shine iyakar sallama shine fa hayyu bi ahsana minha ku gaisuwa da abin da yafi wannan kyau to wannan shine kai gaisuwa da wadannan lafuzza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a sunna aka koya mana kan cewar idan ya zamanto matafi idan mutumin da yake tafiya akan mutumin da yake tafiya akan abun hawa ya gaisuwa ga wanda yake tafiya a ƙasa saboda akwai tawalu a ciki kana cikin mota ka gaida wanda yake kan keke ka gaida wanda yake tafiya a ƙasa wanda yake haye akan abun hawa ya gaida wanda yake tsaye wanda yake zaune wanda yake tsaye ya gaida wanda yake zaune wanda yake tafiya ya gaida wanda yake tsaye ba tafiya yake yi ba ba kana tafiya ba ka zo mutane kuma suna zaune a wajen ka jira sai sun gaishe ka sannan ka amsa kai za ka yi musu sallama kai ne mai wucewa wanda yake saukowa ya gaida wanda yake hawowa an fahimta kana saukowa daga matattakala wani yana hawa kai ne za ka gaishe shi ba shi ne zai gaishe ka ba yaro ya gaida babba wanda suke kaɗan su gaida mutane masu yawa duk wannan tartibin ya zo a cikin sunna kamar yadda ya zo a cikin littafin al-adabul mufrad kuna karatunsa a cikin wannan masallaci to haka duk wani ya faɗa a cikin wannan tartibin wannan ayar yin amsa sallama wajibi ne tunda Allah cewa fa hayyu bi ahsana minha yayi umarni da kan cewa ku yi gaisuwa da gaisuwar da tafi kyau wajibi ne kamar yadda sallama ko kuma in ba kamar yadda wanda tafi kyau ba to kamar yadda daidai gwargwadon yadda aka gaishe ka wannan yin haka wajibi ne amma fara sallama wannan sunna ne kuma daga cikin abin da yake nuna mai da sallama wajibi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙin musulmi akan musulmi dan uwansa guda shida ne daga ciki ya ambata kan cewa mayar da amsa sallama idan aka yi masa sallama idan musulmi ya ce maka assalamu alaikum wajibi ne ka cewa alaikumus salam amma waɗansu nauyi suke ji sai su ce wannan ba mayar da sallama bane idan baka faɗa ba ka saba ma Allah madaukakin sarki sai ka cewa alaikumus salam ko kuma ka ce yawa barka dai kamar ba sa so kamar assalam fa sunan Allah ne assalam yana daga cikin sunayen Allah inna Allah huwa assalam kamar yadda zo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin karshen suratul hajj suratul hashr assalamul mu'minul muhaimin daga cikin sunayen Allah ne saboda haka me kake nema ka kaurace ma ambaton sunan Allah a harshen ka kuma ya da wannan sallamar fa ita ce za ta kawo soyayya a cikin al'umma farkon abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi farkon zuwan sa Madina yayi huduba yace ayyuhan nas أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة والناس نيام تدخل الجنة بسلام يا قوم تاني كيادة سلمة أتكنكو كتيادة أبنتي جم بكتا كتاشد الدرك يسلا الحالي متاني سنا بتي سيفش جاء الجنة أمينش فركون زوا عن صلى الله عليه وسلم مدينة دوم أسامو إنك ور الأمة يوانا بأم وند راس كاو إنك ور الأمة سوي يجونا يوان سلمة وند بايا ينزكا جا رشين سلمة نن ko da mutum bashi da girman kai shine zaka ce ah wani ai girman kai gare shi yafi girman kai magana ma ba zai iya mutane ba amma da zaka yi sallaman nan to shikenan wannan tayi ma duk sai ta fitar da wannan daga cikin zukatan mutane kaga sai a samu zaman lafiya sai a samu soyayya juna a cikin al'umma ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya wadansu malamai sun ce yana daga cikin fahayyu bi ahsana minha idan aka gaishe ku wato koda wace irin gaisuwa ce akai muku a ya shiga a cikin mayar da gaisuwa irin gaisuwar da mutane suka saba suna yi idan aka zo aka gaishe ka ba da irin gaisuwar musulunci ba da irin gaisuwar kai ma ka mayar ka amsa idan dai ya zama to kan cewa bai saba shari'a ba kamar bayan an yi sallama din aka ce barka da yamma yaya gida yaya in kuma gaisuwar fulani ce yaya agwagi yaya shanu yaya abin nan dukka amsa dan babu wani abu mahzur shar'a haka al-Sa'idi yace wa yadkhulu fi radd at-tahiyya kullu tahiyatin i'tadaha an-nas wa hiya ghayru mahdhuratin shar'a yana shiga a cikin mayar da gaisuwa amsa gaisuwa kamar yadda gaisuwar da duk akai maka wanda mutane sun saba a cikin al'ada suna yi idan dai ya zama to kan cewa bata saba shari'a ba indai bata saba shari'a ba babu laifi ayi ba ya zama to kan cewa akwai wani lafazi wanda ya saba shari'a ba sannan Allah ta'ala ya yi alƙawari akan cewa kyakkyawa da mummuna duk zai kiyaye su kuma zai sakamako akai Allah madaukakin sarki ya ba mu kyakkyawan alkhairin sa Allah ya ba mu fahimta alqur'ani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma arhamna bil Qur'ani al-'azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa'allimna minhuma jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يتلو كتابك حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى وجعلنا من المرحومين يا رب العالمين اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين